sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda a yau ni Suleiman Mumuni Barma zan gabatar tare da gudunmuwar abokan aiki. Shirin kasuwa akai miki dole na wannan mako ya sauka a kasuwar Dar es Salaam, daya daga cikin kasuwannin birnin Yamai a jamhuriyar Niger, don duba yadda harkokin kasuwancin ke gudana a wannan lokaci. Ina tare da wani dan kasuwar da zai gabatar da kansa da kansa.
Sunana Ila Abdu Kaka, kuma ina daya a cikin magabata na wannan kasuwar ta Dar es Salaam.
Waɗanne irin kayayyaki ne ita kasuwar nan ta Dar es Salaam aka fi samu idan aka zo nan?
A takaice ka gani akwai yan kaji, akwai kuma ainihin masu sai da zabi, an kace yan kaji za a samu surke, sannan akwai masu sai da hatsi, akwai masu sai da masara, komai dai za a samu a kasuwar nan. Akwai masu sai da bosho, shadda, lesi da bazan da komai da komai a fuskar kamiya nan na an ka yanke musu cibiya. A takaice ne ai ka gance wurin nake sai da kaya na, kaga ina sai da dondon kaji wannan na Turai, yannan ina sai da kuma shi ainihin shi dondon ina, yannan ina sai da kayakai na sabi shi aka ce mail, ba da kan ina sai da kifi, yannan kuma ina sai da acake, ina kuma sai da balakoto da suke kuma duka ana kawo su daga Turai ne. Ina sai da biyan da hashe, duk abin da ya lakanci kayan kwanshele wannan duka ina sai da su. Ta wannan bangaren na fito daga can sai in koma na kaga nan ina sai da wake busashe, yannan ina sai da shinkafa, kaga tabarakallah ga sunan safunan ta aji, ga yazuka nan kala-kala na miya da na fura duka akwai su, su tonka danya, su tomati, su pepperoni, albasa da banana aloko,
wato dai komai na jin dadin rayuwar iyali
sosai. Duka abin da kamata a ce an samu in mutuna da hali a cikin lokacin gaskiya akwai su a wannan wata.
To ila ya kasuwar ke tafiya ne a yau?
To kasuwa sallama mun bar mu sai mu ci alhamdulillah. Mutane suna dan shigowa, amma idan ka tsaya kalla kanci yadda yanayi yake tafiya, a dan ka zo wannan kasuwar ka zura idon ka a matsayin ka na wanda ke zuwa kasuwa a cikin wannan yanayi, wanda a ce a lokaci ne lokacin watan azumi wanda kamata a ce kowa iya cinkoso a kasuwa, to amma sai kasance a wannan gamin kai da kanka gani akwai dan bambanci tunda ka dan taba shigowa a cikin azumi.
Menene za a iya cewa ya kawo dan koma baya ko kuma tsayawar al'amuran nan?
Koma baya an kasa ta riga sai a hankali na farko ga wannan annoba da Ubangiji Allah ya kawo a cikin duniya gaba daya. Galibi waɗansu da dare suke iya ɗan aikin da sa su samu abu wanda suka gidansu, waɗansu firti suke suya da dare, waɗansu masu sayar da nama suna tashi, waɗansu to suke mazawa, wasu masu suke tuya da dare bakin karfe 8 zuwa karfe 1 na dare sun yi sana'a sun samu abu. Yanzu wannan bayan Allah ainihin da suke sana'an nan iko ya hana, an ce ba za a ba da damar yin aikin dare ba.
Kana maganar dokar hana fita kenan da dare?
Ai dokar hana fita da dare sai ta kawo annoba ma wata wacce annoba karfi, saboda a yanzu in ka tsaya kai nazari duk dan kasuwa mai fitowa ya gaya ma gaskiya al'amari wanda ke yin cinikin jika 100 a ini bayan jika 50, bayan jika 50, saboda ba mutane ba su shigowa, ba shi gwa kasuwa. Galibi duka mahiya ma'aikata ka gantsa da ma'aikata. Yanzu ka fuskanci likitoci ka gani cikin aikin na likita ne a kadan samu ya hada sauran ma'aikata. Sauran duka an tsaida su ba su aiki. Sauran masu karanta suwa can ne ma'aikata aka samu wanda ya hada hada kadan, ko dai sai wata ya mutane amma ana ma amma kana dai da kisa wannan aikin na kana samu nan. Shi wadan kasuwa adan ba ya zo kasuwa bane. Wallahi bai da wata dubara.
Kana maganar kasuwa ba ta ja sosai, alhali an riga an san azumin Ramadan lokaci ne da yan kasuwa kuke cabawa sosai saboda yadda jama'a ke mamaye kasuwanni kuma akwai bukatun kayayyaki da dama.
Ai ka san da an ce azumi ya fara kasuwan nan, kai ka sani ka taba zakwacin ko suna ganin mutane, gashi nan yanzu kana gani raga-raga mutane, wurin da ake ishe mutum 50 tsaye ka gani yanzu da kai ga mutum kira mutum 3 ko 4 ko 5 ka gani wannan abun ai abu ne wanda ya kamata tsaya ai nazari a kansa a dibin menene yake kawo shi ba wani yake kawo shi ko kasancewar mutane basu da kuɗi menene hana mutane kuɗi an tsaye da ayyuka menene tsaye da ayyukan saboda wannan annobar da Allah ya kawo a kasashen duniya gaba daya to Niger lalle Allah ya kawo ta amma ina fatan Ubangiji Allah dauke mana ita kuma da su magabatan namu suke kukuwa akan ta to Allah ya kama mu a ƙarshen ta amma dan Allah dan annabi su baiwa talakoki da masa dan walwala su yi aiki a cikin wannan dan kwanakin wannan cewa mun lalle shi na da amma ina tamanin duk yadda yake munin dinsa ba zai kai ba ainafin yadda yanzu dinnan yan kasuwa da kuma ainafin wanda suke son su kawo abin da aka ci gidajen su halan suka shiga muni ba
wato a matsaloli biyu ne ko ciwo biyu ne ke damun kasuwanci a yau a nan Niger shine annobar cutar corona da kuma talauci na rashin kudade a hannun jama'a
a wajaje da dama ina jin an ce a gari kaza ko kuma kasa kaza magabata sun dauke nauyin abincin mutane ka wannan wata hudu ba sa fitowa saboda wani ya zo nan da ya zama alje a shekara ce mai asu alje ana daukar abinci ne sakuna kowanne a kirai sunan mutanen da suke cikin da habba kima a ba su irin abincin da ke kai su wata guda to dan Niger kaga wannan aka sai ma kowanne takunkumin
alaji ila wasu kasashen da wannan annoba ta shigo kasuwannin gaba daya aka rike kuku a nan Niger an bar ku kuna gudanar da harkokin ku har zuwa da yamma har zuwa karfe 7 na yamma
a cikin wannan annoba din ta kawo ta sakobanta ina ganin dan kasuwa wanda ya gurmunce a cikin kashi 100 za a iya samun kashi 75 a nan cikin Niger wanda kwata-kwata kasuwancin su ya gurmunta
akwai kayayyakin da ke shigo ku ne daga kasashen waje
sulle dangantaka da alluba din nan ba so mun fada ma wani san ce ba yanzu a da abin da muke daukar karto in na kuskus mu saro shi muna saro shi akan jikka 5.5 yanzu tun wurin sari abin da za mu dauko shi jikka 8 babu dala 50 a fakiya guda na kuskus abin da muke saida shi a da dala 100 da dala 20 yanzu muna saida shi akan 100 da dala 70 ba dan koyin ba saboda san ce kuskus ta alji yake fitowa yanzu babu hanya yannan kuma wannan mai da kake ganin sai da yawan tashin goron zabo san kilitar wanda muke iya saruwa ya kama man daga garemu nan jikka 15 daga can mun taba faro shi a jikka 19 man yake da muna sai da litar din mai gidan haida kuma ya kai wani sarin mu fa sai da jikka ba 20 shin ka kaga yanzu sakon da naka isa da mashi jikka 10 yanzu dole sai da sana sai da mashi 11 saboda nima da kaina ya kama mini 10.5 sakon nake isa da maka jikka 11 dole in sana sai da mashi 12.5 saboda ya kama mini 12 kenan in ka tsaya kai la'akari kan shago kabdin su kaf sun yi tashin gwamnatin zabo sun yi sama kuyi da take tace mu kaya ga su tsada kiliyan ba su shigowa ga talauci a kasa ga kuma yunwa maza a ci yannan kuma ga wannan takunkumin da aka kargama mutane sanin cewa ga wannan watan Allah na iya mana maganin komai dan Allah dan annabi dan darajar wannan watan da muke ciki su ba mu daman mu rika yin kasuwancin mu sai bayan sallah har ma zuwa karfe 2 na dare tunda mun murga musabar halin mu dan yin kayan nan cikin dare muka zauna mu nemo su wani karon sai karfe 3 muna neman kayan nasile yannan mu taho nan ga mu ga aje da sai kuma da mai sallah asuba mu to mu kakkasa ba wani abu ne ce musu lewo baka da wata dabara baka da mai wata dabara inda zaka je kai karamin murya wannan mutan nan ba yi da
ko a matsayin ku na shugabannin yan kasuwa a nan wannan kasuwa ta Dar es Salaam shin kun dauke mataki na kariya ko irin matakan nan na tsafta da ake cewa a ciki da wajen kasuwanni
su sama dan kati ba can ga roba can na girke da ruwanta da kuma sabuni kuma muna sa yan meter tsakanin mu da meter daya tsakanin mu da masaya kamar yadda muka ji a dokokin kasa sun bayar muna yi bakin gurgudu kuma alhamdulillahi sun je wayo sun ga su magabatan na kasa gaba daya sun ga yadda muke gabatar da aikin sun ce insha Allah rabbi lalle kasar da salama yadda kuka tsara tafiyar nan lalle kun dauki mataki na kiyaya mu muna dai sa murya gare su ne a nan yadda sun suka ce mu yi mun yi muku muna fatan su ba mu dama dan duk mai wannan kasuwanci din nan adan baka bashi dama yi shi cikin lokacin saboda kai ne wannan mutai dauko cikin lokacin da ake son su kenan ka bashi dama ya saida cikin lokacin da ake son dan Allah dan annabi magabatan mu su ba mu damar mu yi kasuwancin nan haka saboda abin nan zamu nema domin mu kare kasar mu ce domin mu hake mutuncin mu ne mu hake mutuncin kasar mu kana mu kare diyan mu ga wasu shiga wasu halaye da wadansu suke iya kada kansu adan Allah bai ba su ba
to madalla mun gode
ila.
To masu sauraro, anan shirin kasuwa a kai miki dole yake kammala, wanda ya tattauna da Ila Abdu kaka dan kasuwa a kasuwar Dar es Salaam dake birnin Yamai a jamhuriyar Niger. A madadin sa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke muku fatan alkhairi.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Kasuwa a kai miki dole,
ya ta Amerika ga mu shirin biciko mana gayo.
Kasuwa a kai miki dole,
farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai miki dole.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
shine ka ishe ko ta
Zadai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahaji.
Yan uwana masu sauraron mu, ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash, Pastor na Graceway International Community Church, Maryland, daga nan kasar America. In uwana ina so in kamana jawabi na karfafawa a wannan lokacin. Cikin karin magana sura 3 aya 28 ya nuna mana cewa wannan littafin yana karfafa mu musamman ɗan uwa cewa idan kana da makwabci da yana da bukata, shi marubucin ya nuna cewa kada ka dakatar da taimakon makwabcinka idan har kana da halin taimako yanzu. Idan har ina da halin taimakon makwabcina a yanzu, marubuci ya nuna mana cewa kada ka dakatar, kada ki dakatar da taimakon makwabcinka, makwabcinki wai sai gobe. Mutumin da ke cikin bukata yana neman taimako, taimakonsa yanzu zai biya bukatansa. Idan har Allah ya tanada maka ko ya tanada miki abin hannu, ko da abinci ne, ko gyada ne, ko manja ne, ko gishiri ne, ko matsara ne, ko dawa, ko gero, ko kudi, ko shinkafa, kayar miya, tumatur, idan har Ubangiji ya tanada maki, ya tanada maka, ƴan uwa, mu yi taimako. Ka duba makwabcinka, ka ziyarci makwabcinka, ki ziyarci makwabcinki, ki duba me suke bukata. Inda halin taimako Allah ya taimaka maka, ka yi taimako, ki yi taimako yanzu.
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun, ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah.
A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji ci gaban batun da muka dauko na wannan annoba da ta shigo jihar Kano da take daukar rayuka, duk da cewa jama'ar Kano musamman matasa da kuma manya masu ra'ayi na daban ba su yadda da abin da likitoci ke gindayawa a matsayin matakan kare kai daga annobar da ta addabi duniya baki daya ba. A tunanin su ba ita bace ta shigo Kano, wato cutar nan mai sarke numfashi COVID-19. To daga lokacin da aka samu mutum na farko da yake dauke da kwayar cutar zuwa wannan lokaci da nake hada wannan shirin, adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar ta COVID-19 sun tasamma 400. To wakilinmu da ke Abuja, Hassan Maina Kaina, ya tuntubi shugaban kwamiti na musamman da Najeriya ta kafa akan yaki da cutar coronavirus a Kano, Dr. Nasiru Sani Gwarzo. Ko me hakan ke nufi?
To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tuntuni musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu barna tun farko, zaka ga cewa duk sun ga irin wannan halin. Kuma ita annoba kamar yadda na sha bayani tana da matakai guda uku. Akwai mataki na hawa, akwai mataki shine ake kira rising phase, akwai mataki na rage karuwar ta, wato shine plateau phase wanda za ta dan daidaita, sannan kuma akwai kuma declining phase wanda shine za ta rinka rankufuwa tana kasa har wata awayi gari babu ita. To a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne, kuma hauhawan zaka ga cewa idan kana kirgawa da ana kara 1, 2 yana zama 15, 20, 25 to yanzu sai dai kaga a wayi gari ana samun tahi. To abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba daukar matakan tsaro ba za a wayi gari ana samun dubban mutane suna kamuwa kuma kusan adadin ne kama da wannan suna mutuwa. To wannan shine abun tsoron sai dai ya zamana cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta ta tsarin karon kofowa har sannan a hankali ya zamana cewa ta kuranye.
To a nasa bangaren shugaban sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa na Jami'ar Bayero Professor Abba Isa yayi gargadi ne cewa girman wannan cuta fa ya kai la haula wala quwata.
To wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan Najeriya musamman a arewacin Najeriya. Abin da yake faruwa shine cewa alƙaluma suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma ƙaruwar yawan mutane da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu. Misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta 92 daga jihar Kano.
Idan masu sauraro basu manta ba a cikin shirinmu da ya gabata na muku alƙawarin kawo muku ƙarashin tattaunawa da muka yi da Yushau Ibrahim ƙwararren ɗan jarida a Najeriya wanda shi ma ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci kuma ya yi mana cikakken bayani akan yadda halin da ɗan uwan nasa ya shiga kuma ya bada muhimman bayanai da za su taimaki al'umma.
Ita gwamnati a nata ɓangaren kin san ita gwamnati uwa ce ta fara wani yunkuri wanda muna ganin idan har aka zurfafa kan wannan to zai taimaka. Kokarin ku shine an fara bin su iyalan waɗanda suka rasa ƴan uwansu ana musu tambayoyi dangane da irin halin da ƴan uwansu suka shiga kafin Allah ya karɓar su. To kinga wannan wani mataki ne guda ɗaya wanda zai taimaka a gano ita wannan cutar ma wata iri ce. Dangane da wancan tambaya kuma da kike mun ta cewa irin shawara zan bayar dangane da abin da ya shafi shan magani ko kuma guraren da mutane za su je su nemi kulawa ta bangaren likitoci. Mun sani muna da asibitoci masu zaman kansu muna da kuma asibitoci na gwamnati. To shi zaman gida da aka ce ayi dama an ce akwai wasu waɗanda aka keɓe wanda su wannan bai shafe su ba ciki hadda jami'an lafiya waɗanda suke ko dai na gwamnati ko kuma masu zaman kansu ciki hadda shaguna da ake sai da maganinka wato chemist wajen da zaka je idan likita ya rubuta ma magani kaje ka saya. To alhamdulillahi a zagawar da muka yi a lokacin da muke duba yanayin yadda shi wannan zaman gida ake aiwatar da shi gaskiya mun ga cewa irin waɗannan guraren an dan fubbude ana sai da maganinka da shauransu. Sannan kuma asibitocin ana aiki a ciki kamar yadda na faɗa a baya matsalar shine mutane an firgita mataka akan irin wannan cuta. To abin da ya kamata a yi shine a rinka wayarwa da mutane kai. Alal misali yanzu kinga an fara magana cewa mutane duk inda za su shiga su rinka sa wannan takunkumi da yake rufe fuska ko yake rufe hanci da baki da shauransu. To mataki na farko kenan. Sannan kuma a dinga bada tazara tsakanin mutum da mutum. To kinga da a ce tun farko wannan aka maida hankali wajen wayarwa da mutane kai. To za a fi tsayawa a fahimci abin da gasken gaske mutane sun shiga firgici, mutane sun tsorata da wannan cuta. Don haka dole ne ana buƙatar a samu cikakken wayar da kai akan ita wannan cuta wanda zai gamsar da su, wanda kuma ba bayani ne da za a yi shi na firgici ko na tada hankali. Mutanen nan ana warkewa ita cutar nan. Za ka ce ka yi ta ka warke a baka kula ta musamman a wajen da ake keɓance mutane da shauransu. Allah Ubangiji ya kare. To kinga idan aka yi irin nan bayanai to za su nuna cewa to fa cutar nan ana yin bakin kokari a ga cewa an tsiratar da rayuka ne. To alhamdulillahi idan aka yi wannan bayanai mutane za su fahimta kuma idan aka kiyaye kinga yaduwar ta za ta lagu. Sannan mutane kuma wanda suka samu da cutar an suka kula da irin dokokin da su likitoci suke bayarwa kika za su a warke. To gaskiyar magana abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi yanzu ne fa ganin abu biyu ne. Kamar yadda aka bawa ita waccan cuta ta murar sarki numfashi muhimmancin gaske, to ita ma wannan cutar da har yanzu ba mu san wacce ce ba a bata muhimmancin gaske. Dalili na shine ita waccan cuta ta mura da ake maganar an bada hankali an maida hankali akai an yi haka ne domin a cetar da rayukan al'umma. To nan kuma ga rayukan al'umma yana salwanta kinga kenan idan ba a maida hankali akai ba an yi bayewa zane kenan.
To bari mu karkare shirin da irin ci gaba da aka samu wajen yaki da wannan cuta ta COVID-19 a jihar Kano ga irin bayanan da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattaro mana ta bangaren masu taimakon al'umma da kuma bangaren gwamnati.
Ajiya Zoe Rayuwa Steve da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoppasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano.
Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma, sai Alhaji Ali ya ce to ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri. Aka ce abinda babu a Kano at the time shine testing. Ina za a je amma mutane test. Lokacin lab din guda da muke da wanda ke Aminu Kano Hospital an rike shi da ya zama contaminated. Sai Alhaji Ali ya ce okay to mu ga inda za mu samu solution ba zama za a kawo lab. Sai muka yi magana da CDC, Nigerian CDC, shi da lab dinmu na iya testing mutane 400 a rana guda. Nan da mako biyu za mu ƙara testing capacity a iya yin 1,000 a rana guda. Sannan mu za mu biya komi kuɗin testing, kuɗin management ɗin lab ɗin, masu aiki cikin lab ɗin, duk mu za mu biya sai ba ta biyan komi. At the same time, as you know, mun buɗe muna taimakon isolation center. To akwai wanda muka fara ginawa a Sani Abacha Stadium, akwai wanda za mu yi a urology center, yanzu kuma za mu je mu duba wani a Madobi. So mun kawo gadaje 500 already, so yanzu inda bukata za mu ƙaro.
To ta bangaren gwamnati kuma ga irin ci gaban da aka samu.
Cikin wata sanarwa, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce za a bi gida-gida a birni da kewayen Kano domin gwada iyalai a unguwanni da yankuna da nufin tabbatar da cewa ba sa dauke da wannan cuta ta corona. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaki da cutar corona a jihar Kano ya yi karin haske dangane da wannan sabon tsari.
Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da gwamnati a sanata na ce kusan mutum 300,700 haka domin aiki wannan aiki.
Idan jami'an nan suka shiga gida, idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus, nan take za su dau samfur ko kuma ya abin yake?
Za su dangana da ma'aikatanmu da suke wajajen da za mu ajiye, su wa'annan ma'aikatan su za su ɗauki samfurin. Shi samfurin ma da yana buƙatar dole sai mutum ya iya yanda shi ake ɗaukan samfurin kana mutum ya iya ɗauka. Ko ba kowa ne yake yi ba sai wanda aka ba shi wannan, kowa ka ba shi wuri wanda ya ɗauki irin wannan samfurin.
To da fatan al'umma za su ba da haɗin kai. Yadda muka kawo ƙarshen shirin namu kenan na wannan makon, a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da ma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
da VOA Africa a mita